الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ينوى مسلمي دمك حتو أنا مثلا جابر أبو بكر تفاو قليوة أنا بوشي إنا من جيسوا الدين المسلم شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن عشرين دبيار جوات رمضان شكرا دبودة تاريخ دودة 40 دبيو باي هجرا ما يتين الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوا مدينة باكو يكينان جوات بيار شكرا تدبو بيو دا عشرين دبيا ميلادية مو هدو أولا لوكا شي بايان kammala karar juma'a domin mu yi darasi na ƙarshe daga cikin darussan tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka gabatar a wannan shekara kuma a wannan masallaci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkan abin da muka karanta na daidai Allah ya bamu lada kuma ya bamu damar aiki da shi. Abinda muka karanta kuma muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana ya mana rahama da jin kai. Mun samu alfarmar jagorancin sallah tare da kuma alfarmar halarta da bakuncin babban malaminmu fadilatul sheikh doctor Abu Abdurrahman Muhammad Sani Umar Rijalimu. Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya ya kara masa hakuri da juriya akan jagoranci na addini da karantar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Malam zai mana jawabi na buɗewa a wannan lokaci kafin daga baya mu ƙarasa abin da ya rage na ayoyin da suke cikin wannan sura mai albarka da muka karanta suratu Yusuf alaihi salam. Bayan malam ya kammala mu za mu ci gaba da karatu, shi kuma malam za mu yi ban kwana da shi ya je domin shirin ci gaba da karatu da yake gabatar mana kuma yake jagoranta a masallacin ahli sunna masallacin Zallaga a nan Bauchi. Malam tafaddal ma'azuran mashkura.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulmi sai mu yi wa Allah godiya bisa babbar ni'ima da ya yi mana sai da dama daga cikin mutane a yau da jiya ma sun rasa ta, ita ce ni'imar musulunci. Sannan kuma ni'imar saukar da wannan littafi alqur'ani a cikin wannan al'umma. Babu shakka al'ummar musulmi a ko'ina a koyaushe al'umma ce da ba ta mutuwa. Na'am, akan iya samu a wasu lokuta a wato al'ummar ta jigata a wujin jigata ta sha wahala, wasu lokuta ta yi bacci, wasu lokuta ta suma, amma dai za ta farfado. Al'umma ce wacce take tana da sinadari na rayuwa mai ƙarfi a jikinta. Shi yasa ko'ina ka je idan ka ga dandadan musulmi inda ake karatun alqur'ani zai baka sha'awa kuma zai baka mamaki. Ba kasanmu kaɗai ba, a ko'ina cikin ƙasashenmu na Afirka, haka nan ƙasashen Asiya, kai har ma Europe inda musulmi suke, da America, inda duk aka ce akwai haɗuwar musulmi tun aka ce ga wani abu na alqur'ani za ka ga jama'a sun taru sun kuma tsaya sun saurara. Wannan shi yake nuna maka cewa zukatan har yanzu suna nan dare. Na'am, akan iya samun rauni, akan iya samun koma baya, wannan duk yana faruwa. Kuma a yanzu a haka, a cikin wannan raunin muke da koma baya da kuma bacci, bacci mai zurfi kwarai da gaske. Karanta alqur'ani da fassara shi da bayanin ma'anoninsa wani abu ne da ake yin shi da babban manufa. Ba wai kawai zama ne na kawai ka ji kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ba shikenan an gama komai daga mun zauna mun saurara shikenan ko mu je mu ci gaba da normal rayuwar mu yadda muka saba wannan ba shi manufar ba manufar shine alqur'ani ya haifar da gagarumin canji a rayuwarka wannan shine abin da ake bukata shine abin da alqur'ani yayi a lokacin da Allah ya saukar da shi cikin al'ummar da tafi kowace al'umma ci baya tafi kowace al'umma ta barbarewa ita ce al'ummar larabawa da duk wanda suka karanta tarihin jahiliya ta larabawa ya san irin yadda rayuwar su take rayuwa ce da za ka ce gan rayuwar dabba da su domin dabba ba za ta haifi ƴaƴanta ta kashe ba nawa ne cikin dabbobi suke kashe ƴaƴansu wataƙila ƴan kaɗan ne amma al'ummar larabawa sun kai wannan matakin da za su kashe ƴaƴansu al'ummar larabawa sun kai matakin da mutum yake alfahari da yayi zalunci wato mutum ya rika alfahari da shi azzalimi ne kaga karewar lalacewa ce ne fala yajhal ahad alaina falajhal fawqa jahl aljahilin qubaylah la yaqdiruna bizilbatin wa la yazlimuna an-nas habata khardal فمن لا يظلم الناس يظلم الى الى wadannan da suka ji mawakan suna ta fada suna alfahari da shi wai in baka zalunci mutane ba kai an zalunce ka kabilar da ba ta iya zaluntar wani har ma halayci ake mata ana sukar ta cewa yar kabila ce da ba za ta iya zaluntar kowa ba amma ka duba cikin dan kankanin lokaci alqur'ani ya haifar da gagarumin canji a cikin wannan al'umma sai gashi a cikin dan kankanin lokaci a kiyasin rayuwar ci gaban al'umma a kiyasin rayuwar masu kawo gyara a tarihin dan adam shekara 23 ba shekaru bane masu yawa amma a cikin shekara 23 sai ga wannan al'ummar ta canza kamar ba ita ba an sake kamar an sake haihuwar su an sake fito da su cikin sabuwar kama sun zama wasu mutane na daban a cikin dan kankanin lokaci sai gashi Allah subhanahu wataala ya ba su nasara sun kama kasashe da yawa sai gashi a cikin dan kankanin lokaci kasa da rabin karni sai gashi addinin nan sun kai shi har cikin kasar Turai sai ga su a Cyprus sai ga su a abin nan a cikin kasashen kasashen Farisawa kasashen Rumawa wannan yana nuna maka cewa manufar karanta alqur'ani da fassarar sa shine a samar da canji a cikin rayuwa saboda alqur'ani ba yana magana ne da wani rukuni na mutane su kadai ba yana magana ne da duniya gaba daya sannan musamman cikin musulmi yana magana da dukkan wani musulmi kowace irin sana'a yake kowane irin aiki yake yana magana da ɗaliban ilimi yana magana da iyaye yana magana da shugabanni 'yan siyasa yana magana da sarakuna yana magana da 'yan kasuwa yana magana da mata da maza kowa alqur'ani yana magana da shi sauran ka magana ce da ake yin ta ga kowa a yau kasan nan muna ganin irin halin da muke ciki al'amura kullum an rasa inda za a shawo kansu sai na ta ƙara taɓarɓarewa burin samun canji a kasan nan yana rataye a wuyan musulmi domin su suke da abin da yake ɗauke da ruhi wato rayuwa wanda zai kawo canji cikin mutane kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم حكى الله اثناء القران هكا مؤمن شي ne wanda yake dauke da sinadarin rayuwa musulmi su ne ake tsammanin su iya samar da canji a kasan nan duk wani wanda ba musulmi ba yana karkashin ni'ima ce ta al'ummar musulmi saboda haka mu ya kamata a ce irin wannan dandazo da muke zama mu saurari alqur'ani a ko ina ba a wannan mata kadai ba har a cikin wasu watanni ya kamata a ce ana ganin canjin idan mun kasance muna sauraron sa sauraro irin wanda sahabbai suka yi masa a samu canji a rayuwarmu a samu canji a rayuwar shugabanninmu 'yan siyasarmu 'yan kasuwarmu ɗalibanmu matanmu mazanmu samarinmu kowa a ga canji a tare da shi fatanmu Allah subhanahu wataala ya dawo da zukatanmu zuwa ga wannan ni'ima babba da Allah ya mana Allah subhanahu wataala ya ba mu fahimtar alqur'ani fahimta ta kwarai ya sanya shiriyar da yakinsa a cikin ta ta zanto tana aiki a rayuwarmu inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana nuna wa mutane hanyar da tafi kowace miƙewa tutar dukkan wata matsala ta tattalin arziki ta siyasa ta zamantakewa ta yayi ta menene ta tsaro akwai hanyar fita daga wannan abin da ake fama da shi a cikin alqur'ani amma mu da muka karanta alqur'ani mu ya kamata mu fito da hanyoyin a fara ganin su a cikin rayuwarmu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka wa shugabannin wannan jami'a da alkhairi ya saka wa ƴan kwamitin wannan tafsiri da shi kansa malam da mai ja masa baki da dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen shirya irin wannan zama duk shekara da kuma sauran lokuta da ake zama ana karatu a irin wannan guri Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ubangiji ya sa musu ayyukansu na ƙwarai a cikin mizanin ayyukansu ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta musu ya yafe mana kurakuranmu da gazawanmu ubangiji subhanahu wataala ya yi mana jagora zuwa ga abin da zai zanto shiriya ce gare mu kuma tudun mun tsira Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi da wannan in takaitaccen kalmomi ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. A cikin karatun da muke gabatarwa na wannan sura mai albarka ayoyi guda biyu suka rage waɗanda su ne za mu shika da su a cikin ɗan mintunan da muke da su kafin daga baya mu bar lokacin saboda kammalawa waɗannan ayoyi guda biyu su ne faɗin Allah maɗaukakin sarki hatta idza sta'aka ar-rusulu wa dhannu annahum qad kulibu da kuma aya ta ƙarshe laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab karanta mana su
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hatta idza sta'aka ar-rusulu wa dhannu annahum qad kulibu ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مدوكين سركي يجي حتى إذا استيأت الرسل حرس من ذنني سنين كي كونا وظنوا أنهم قد كذبوا كما سكت ذاتيشي وأنكرية تاسو وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سيتمكم يجوغ ريسو فنجي من نشاء sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin kuma kamun mu na azaba ba a mai da shi ko kuma baya kufcewa daga kama mutane masu laifi laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab allati haqiqa a cikin labaran su manzannin nan akwai izna ga waɗanda suke ma'abota hankali ma kana hadithan yuftara alqur'anin da ake karantawa bai zama labari ne wanda aka kirkira ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi labari ne da ke gaskata litattafan da suka zo gabanin sa wa tafsila kulli shay da kuma yin bayani daki daki dalla dalla akan komi wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce li qaumin yu'minun ga mutane masu yin imani ayoyin da muka karanta a jiya waɗanda suke gabatan waɗannan suna magana ne akan aqida da tabbatar da gaskiyar sakon Allah ta hanyar manzanninsa. Allah madaukakin sarki ya ce duk da kokarin da manzanni suke yi da kokarin da waɗanda suka gaji manzanni wajen isar da sakon Allah suke yi, sai dai wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin, duk kokarinka mafi yawan mutane ba za su yi imani ba, amma rashin imaninsu ba zai sa a daina kokarin shiryar da su akan tafarki madaidaici ba. Shi yasa ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Don haka suna iya kokarinsu su manzanni wajen karantar da mutane da kokarin shiryar da su akan tafarki madaidaici, suna ja shedan yana ja, suna ja shedanin cikin mutane suna ja, suna kokarin ceton mutane zuwa tafarkin Allah su kai su tudun mun tsira ta hanyar da'awar Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Su kuma waɗancan waɗanda suke hannun hagu suna kokarin jan mutane zuwa bata, shedan da shi da ma'abotansa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shi yana kokarin razanar da mutane sannan kuma yana umartar mutane da mummuna, yana kuma kiran mutane zuwa hanyar bata. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'i, yana kokarin jan mutanensa su shiga wuta. To a cikin wannan hali Allah ya ce duk lokacin da wani manzo ya zo haka ake, yadda kaga ake yanzu, haka aka yi a da, haka al'amarin zai ci gaba. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, ko da an samu waɗanda suka yi imani to kuma sai sun rika haɗawa da shirka. To shine nan ƙarshe sai Allah ya ce hatta idza sa'atar rusul, haka za a ci gaba da al'amarin. Sunnar Allah ce kauniya, ana ja shedan yana ja, annabi da shi da waɗanda suke tare da shi suna kokarin jan mutane zuwa shiriya, su kuma batattu suna kokarin batar da mutane zuwa hanya ta bata. To Allah ce ana haka hatta idza sa'atar rusul, har sai an kai lokacin da manzannin sun fara yanke kauna. Wani irin yanke kauna ne? Yanke kauna akan wa'azin da suke yin nan kamar fa ba wanda zai yi imani, saboda za a samu manzo ya dade yana wa'azi kamar annabi Nuhu alaihi salam, falabita fihim alf salatin illa 50 ama, yayi shekara 250 yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa kalil. A ƙarshe ma an ce mata lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, iya waɗanda suka yi imanin nan su kenan iya rabanka, ba wanda zai sake yin imani. Dukkan annabawan Allah haka suka yi ta gwagwarmaya, amma kaɗan ne suka bi su, mafi yawa kuma sun fadare. To Allah ya ce har sai an kai lokacin da manzon da mutanensa suna kai, akwai wani da zai ƙara yin imani? Yanzu duk wa'azin da muka yin nan, duk abin da za mu nuna wa mutane su gane mun yi, mun yi wa'azi da rana, mun yi da dare, mun yi a bayyane, mun yi a ɓoye, amma iya waɗanda suka yi imani kenan, har sai an kai lokacin da za su ji cewa ba wanda zai ƙara imani, shine ma'ana hatta idza sa'atar rusul. Ko kuma ya zama har sun yanke ƙauna daga cewa Allah ya ce wanda bai yi imani ba zai kama su, to kuma bai kama su ba. Allah ya ce waɗanda suka kafirta zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yurihimul amal, kamar su fita ci suna sha suna morewa. Allah ya ce a bar su su ci gaba da morewarsu zuwa lokacin da Allah ya ga dama. To har an kai lokacin da annabi manzo da shi da mutanen da za su rinka jitaye, mutanen nan fa anya ma za a musu azabar kuwa? Ana fahimta? Shine ma'ana hatta idza sa'atar rusul, har sai ya zama suna ji cewa nasara za ta zo kuwa? Wannan yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki cewa manzanni da waɗanda suka gabace su zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladheena amanu ma'ahu mata nasrullah, da shi da mutanansa har su rika ji kai yaushe ne taimakon Allah nan zai zo. Allah ya ce zai taimake mu, inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, amma har yanzu fa babu ga taimakon nan ba, har sai sun fara yanke kaura cewa kai za su ci nasara kuwa, ko dai da a wannan za ta rushe. Ana fahimta? Sai Allah ya ce wa zannu annahum qad kuzibu, kuma har suka yi zaton ƙarya aka yi musu. wannan wurin ya kawo iskali wajen tafsiri tun daga zamanin sahabbai bayan zuka dai ba. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari daga Nana Aisha, Allah ya kare yarda a gare ta, cewa dan da Urwa ibn Zubair wanda yake matsayin da a gare ta, dan Nana Asma'u kenan, dan Az-Zubair ibn Al-Awwam, yaje yake tambayar ta, yace da ita ina da matsala fa. Wannan aya ta cikin Qur'ani a suratul Yusuf, har bana son karanta suratul Yusuf, ina tsoro saboda in nazo wannan wuri yana bai iskali. Tace ina ne? Allah ya ce hatta idza sa'a rusulu wa zannu annahum qad kudibu, har sai lokacin da manzanni suka yanke kauna kuma suka yi zaton an ƙaryata su. Yace wani irin zato? Manzo in an ƙaryata shi, ai ya san an ƙaryata shi. Kazzabat qaumu nuhin al-mursalin fakazzabuhu fa ahlaknahum kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuhu, don haka ai a fili sun san an ƙaryata su. Me yasa Allah yace sun yi zaton an ƙaryata su? Sai ta ce kwarai kuwa sun yi zaton an ƙaryata su kamar yadda Allah yace. Yace to ni gaskiya ban gane wannan ba. To Nana Aisha dama irinsa da sauran almajiranta su masuru sun ce ba a taɓa kawo iskali a cikin Alƙur'ani Nana Aisha ta gama ta kasa warwarewa ba. Ta ce da shi saurara ɗan ɗana, wannan wa zannu annahum qad kudzibu, da wa zannu annahum qad kudzibu suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce to bari ka ji fashin bakin wa zannu annahum qad kudzibu, saboda damuwarta akan annahum qad kudzibu ne ba annahum qad kudzibu ba. Don in ka ce annahum qad kudzibu, cewa ƙarya aka yi musu, ka gaba da su annabawa ake magana ba kenan. Tace amma in an ce wa zannu annahum qad kudzibu, da annabawan ake magana sun yi zaton an ƙaryata su. Tace to ma'anarta ita ce ba su annabawan ake magana ba, don Allah ya ce hatta yaqulu ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu. Tace to ai kowane annabi yana da mutanen da suka yi imani da shi dan kadan din nan. To su imanin su ai bai kai karfi irin na shi annabin ba. Shi kullum yana kokarin rarrashin su da karfafa musu guwa, cewa za mu ci nasara, ala inna nasrallahi qarib. Amma su kuma suna gani ka yaushe ne cin nasaran nan, sai suna jin tsoron annahum qad kudzibu, su fa an dauka ƙarya duk gaba ɗaya suke yi, don haka sai su dauka ba za a taɓa samun nasara ba. Har ma su rinƙa ji kai anya gaskiyan nan da ake faɗa gaskiyar ce, saboda imaninsu ai bai kai irin na annabinsu da shi ya samu tabbas da sakankancewa da Allah yake abinda aka gaya muku gaskiya ne. Inna wa'adallahi haq, a cikin mabiya ba kowa ya zama yana da wannan karfin imanin ba. Akwai wanda zai ɗan ji ƙura a ransa, kai to gaskiya ce ko ba gaskiya ba? Tace to da su ake magana, shi ne ma'anar wa zannu annahum qad kudzibu, har sun yi tsammani ƙarya ma ake musu da alkawarin za a halaka kafirai. Ja'ahum nasruna, suna cikin wannan zaton, sai ashe ana gab da samun nasara, sai nasara ta zo. Ana fahimta? Don haka har yanzu ana karantawa da domin kira'ar Ibn Amir Ash-Shami da Abu Amr Al-Basri da Nafi Al-Madani da Ibn Kathir Al-Makki da Yaqub, duk haka suke karantawa wa zannu annahum qad kudzibu. Amma ma'anarta ita ce ana magana ba akan annabawa ba, akan mabiyansu ne, cewa har sai sun fara zaton kamar ma ƙarya ce fa. Kai labarin nan zai tabbata, yaushe za mu ci nasara? Ja'ahum nasruna, sai ga nasarar ta zo. Ana fahimta? Amma a kira'ar wa zannu annahum qad kudzibu, sun yi tsammani ƙarya aka yi musu, ba wai su an ƙaryata su ba. To shi kuma wannan sai zama ana magana ne akan su kafiran. Hatta idza sa'a rusul, har zuwa lokacin da su manzanni za su yanke kauna, cewa Allah zai halaka mutanen nan kuwa, ya ce zai halaka su, amma har yanzu shiru. To har su ɗauka cewa mutanen nan fa istai'atu min ihlaki ha'ula, kai wannan za a halaka su kuwa? Wa zannu, su kuma kafiran, har sai sun kai lokacin da suna gani ƙarya ake musu da aka ce za a halaka mu, don za su zo suna tinƙaho suna ce in gaskiya ce a halaka mu mana. In kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama', in gaskiya ne a sauko da kwaran kwatsan duwatsu daga sama su halaka mu. Su da kansu za su ce a sa sama ta tsage ta zo ta faɗi a kansu, in gaskiya ce. Shine zanno annahum qad kudzibu, sun dauka ƙarya ake musu cewa za a halaka su, ko sun dauka Allah ba zai yi hakan ba, ko sun dauka manzannin ƙarya suke yi da wannan zancen. Ja'ahum nasruna, sai taimakon mu ya zo wa su manzannin. Wannan wa zannu din wannan ad-damirul mustatir yana kuma ga kafirai amma istai akar rusulu kaji an faɗi sunan su to wa zannu annahum karkudibu ja'ahum wannan damirin shi kuma yana kuma ga ar-rusul ne su manzannin sai taimakon mu yazo da su yazo musu kamar yadda Allah ce inna lanansuru rusulana to shine ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo fa nuji man nasha sai mu tsere da wanda muka ga dama su wannan wanda Allah yake tserarwa sune Allah madaukakin sarki ya ce najaina nuhal wallad najaina hudan walladina amanu ma'ahu wadanda suka yi imani da su da manzannin su ake tserarwa wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin Allah yace wannan azabar in Allah ya ce sai an yi fa sai an yi kuma wadannan mutane masu laifi in Allah ya ce zai kama su sai ya kama su shine wala yuraddu ba'suna ay wala yuraddu 'iqabuna wa 'adabuna 'anil qawmil mujrimin alladina 'asaw Allah wa rasula to shine Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab hakika a cikin labaran da kaji na manzanni akwai abun daukan izina akwai mutane da yawa akwai abun koyo daga cikin labaran su amma ga waɗanda suke da hankali Allah ya bada labarai na manzanni da yawa amma duk labaran da yake bayarwa ba kawai don a sha dadi a tashi bane wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada duk labaran da kake ji muke baka na manzanni saboda mu tabbatar da zuciyarka ne akan imani wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'idatu wa dhikra lil mu'minin to shine Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai darasi ibratun shine maw'idatun li ulil absar maw'idatun li dhawil uqul as-salima akwai wa'azi amma ga wadanda suke da hankali duk lokacin da kaji ana karanta labarin wadansu annabawa kai kanka daga ji ka san akwai sako mai girma a ciki yanzu duk labaran da muka ji a cikin suratul yusuf alaihi salam to Allah madaukakin sarki ya ce duk mai hankali ya san akwai abun daukan izina ba yadda za a yi ka gama karanta suratul yusuf daga farko zuwa karshe baka ga wani abun da ya shafi rayuwarka ba kai ma ba zai taba yiwa ba in dai kana da hankali to ka san da kai ake yi ba ana labari akan shi sarkin na can da mutanen annabi yusuf da ƴan uwansa a ana yi da kai ne in dai kana da hankali shine ibratul li ulil albab ma kana hadithan yuftara wannan alqur'ani da kaji ba labari bane wanda aka ke kira haka kuma labarin da kaji a cikin wannan sura labari ne da gaskiya don tun farko Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas don haka ba labari bane ko wanda aka ke kira ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada daga bakin sa daga wurin Allah yake ma kana hadithan muhtara'an wala mukhtalaqan ba kirkirar sa aka yi ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma kuma alqur'ani wato yana gaskata duk abin da ya gabace shi ne na littattafai min al-kutubi samawiyyatin ilahiyya duk littattafan da Allah ya saukar a baya alqur'ani ya zo ne domin ya gaskata abin da yake ciki na daidai walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay kuma a cikin alqur'ani akwai bayani na komai kullu shay al-kullu yana zuwa a larabci bi ma'anar kasra abu yana da yawa ba wai ana nufin komai da komai ba amma yana iya kuma zuwa da ma'anar dukkan komai na abin da ake bukata don haka ko dai ka ce ma'anarsa wa tafsila kulli shay'in mimma yuhtaju ila tafsilihi duk abin da ake neman a yi bayani akwai a cikin Qur'ani in dai akwai bukatar a yi to Qur'ani ya yi ba abin da dan adam ke nema min al-ahkami wa shara'i'i wa subulil huda illa wa qad bayyana fil qur'an wa tadammana fi tafsilihi ba abunda qur'ani ya bani na daga abunda yake shiryar da mutane don Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam to kaga shine ma'anar tafsilan li kulli shay ko kuma tafsilan li kulli shay wato bayani na komai amma bayani na abubuwa masu yawa don ana iya ce komai amma ba ana nufi komai da komai ba ana nufi abubuwa masu yawa kamar kai ne zaka iya cewa wato a al'ada aina nuna masa komai da komai ne ban nuna maka ba komai da komai na nuna maka amma a asali ba zai ce ƙarya kake yi ba duk da cewa ba komai da komai ka nuna masa ba in ka nuna masa abu mafi yawa na abin da ya shafi abin da kuke magana a kai sai a ce na koya masa komai a irin wannan ne Allah ya ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kuma ai mun san da cewa laisa kullu ayatin yarawnaha ba zai yi ka ga komai ba amma dai Allah ya kira shi da kullu aya haka kuma na biyu Allah madaukakin sarki ya ce dangane da Balkis wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim an ba ta komai an ba ta komai wanda take bukata a mulki ba ana nufin komai da komai ba ana fahimta hakuma ma'anar tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa matakinuhu to don haka dai kullu shay'in anan yana nufi abubuwa masu yawa don abin da yake cikin alqur'ani har dan adam ya gama rayuwarsa na wannan al'umma ba zai iya kure abin da yake cikin alqur'ani ba na bayani da kuma abubuwan da suke fa'ida domin shiriyar dan adam وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون كما القران شريعه ce كما القران رحمه ce amma ga mu'minai wannan alqurani shari'a ce amma ba ga kowa ba wani alqurani bata ne a wurin sa wani alqurani kuma shari'a ne to yana shari'a ne ga masu imani shi yasa Allah ce zalika kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ga masu takwa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun للمؤمنين سيدا وانده سكي إيمان سيسا الله يشي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أما والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أقول أن القرآن باشرية يتبع ذليسو القرآن إنسو كجيشي سيدا يكارا مسو قطع يكارا مسو ميزا أشكين دهن جاهلشي سوني إن وطن دا القرآن بايا مسو أنفاني shine wadanda Allah ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba zai musu amfani ba za su yi imani ba to kaga wannan qur'ani da zama shari'a ba gare su shi yasa Allah ya ce wa hudan wa rahmatun liqaumin wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shari'a ne kuma rahama ce amma ga mutane wadanda suke yin imani Allah ya sa mu zama cikin wadanda suke yin imani a cikin wadannan ayoyi mun fahimci abubuwa da yawa kadan daga ciki shine mun fahimci cewa Allah madaukakin sarki sunnar sa kauniya ita ce yakan sa a wahala a jikkata akan harka ta tabbatar da gaskiya da kuma shari'ar mutane akan addinin musulunci karka taba tsammani cikin sauki da bagat ake iya samun nasara a bangaren addinin musulunci hatta idan sai aka rusul ko manzo ne yazo wanda Allah ne ya aika shi direct kuma Allah ya ce masa zan taimake ka to fa sai ya sha wahala har sai ya kai ga shi da mutanen sa ma sun fara yanke kauna to mu ba haka ne karka taba tsammani cikin sauki yake zuwa sai an sha wahala sauki yake zuwa sannan bada da muna fahimtar cewa yadda wahala ta karu alama ta cewa sauki ya kusa saboda cewa Allah yayi a farko-farkon da manzanni suke ta wa'azi ba a kai lokacin da nasara za ta zo ba har sai an kai hatta idza ta rusul wa zannu annahum qad kuzibu har sai an kai kusa da gaci ta yanda ana gani kamar kai iya wahala fa ta kai wahala an kai karshe a lokacin da nasara take zuwa to haka ne mu ma a yanzu da mutane suke gani wahala ta yi yawa yaushe ne taimakon Allah zai zo yaushe ne za a samu dauki duk duniya an taru akan musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an tatada'a alaikumul umam an yi kusa a zo lokacin da dukkan al'ummu za su taru a kanku har suka ce mun yi kaɗan ne yace kuna da yawa amma yawanku kamar kun fante ku ne za a taru akan musulunci da musulmi kai ka ce tire ne da aka zuba abinci mutane suka taru akai za su ci to haka ne duk duniya yanzu an taru akan musulunci da musulmi duk wata manufa ta musulunci ko ta musulmi sai ka ga an yi cha a kanta kuma abokan gaba sun yi yawa wasu daga ciki wasu daga waje to wannan duk alama ce ta nasara saboda nasara ba ta zuwa hatta idan sai aka rusul wa zannu annahum qad kuzibu kafin ja'ahum nasruna sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa taimakon Allah gaskiya ne ba yadda za a yi Allah ya butulci in ya yi alkawari da Allah ya ce zai yi taimako wannan alkawari ne to kuma Allah ya ce wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'ada in Allah ya yi alkawari baya karewa Allah baya kare alkawari don haka mu samu siƙa da sakankancewa da tabbas cewa wallahi taimakon Allah yana nan kuma taimakon Allah yana kusa kuma Allah zai taimaki addininsa a duk lokacin da addini ya sha wahala a lokacin da ya kuma fitowa fili a duk lokacin da tsanani ya yi wa mu'minai a lokacin da wani kuma ke leƙawa ya ga me ake musu me suka yi sai ya gane musulunci sai ya shiryu shi yasa yawan cutar nufin cutar musulunci da musulmi da wannan hanyar kuma Allah ke ɗaukaka musulunci da musulmi shine wayamkuruna wayamkurullah shine innahum yakiduna kaida wa akidu kaida shine Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun hatta idza sa'at ar-rusul وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء sannan muna fahimtar cewa idan Allah ya tashi kawo wato lokacin da za a wahala to Allah yana tsayar da wanda ya ga dama ne wani lokaci in bala'in ya zo yake iya hada har da wanda suka yi imanin ba in bala'in yazo zai iya hada har waɗanda suka yi imani, sai Allah ce man nasha, sai wanda Allah ya ga dama yake tsirarwa. Amma da duk mai imani ba zai sha wahalar nan da can ba, amma tana iya ka sha wahalar can, kana iya yiwa kuma ka sha daɗin nan da can, to kullum ka yi fatan sauƙi ka zama cikin man nasha'u, don akwai wanda zai zo da da'awarta da harkar addini zai zo masa da sauƙi, ba zai taɓa shan wahala ba kuma ba zai taɓa samun challenge ba, sai ya ga ya samu ladarsa a nan duniya kuma ya samu da lafiya ma. Wannan shi aka fi so, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Akwai kuma wanda a nan sai ya wahala kuma aka tashi kama ma har da shi za a kama. Annabawa nawa ne aka kashe su, wa ka ayyin min nabiyyin utib ma'ahu ribbiyyuna katir, da yawa daga cikin annabawa kashe su aka yi. Yanzu kashe annabi Zakariya da kashe annabi Yahya ya nuna cewa Allah bai taimake shi ba, ya taimake shi, amma taimako mis bine, ba dole kai ka gane taimakon a zahiri ba, amma tabbas da Allah ya alkawari inna lanansuru rusulana, Allah ya taimake shi shi ma. Mutuwar a wurinsa shi ita ce taimakon, saboda Allah baya kuskure, duk abin da kaga ya faru da wani dama shi ya dace ya tsago wani, shi yasa Allah ya dora masa. Haka kuma wani mai wa'azi da aka kashe, wani mai wa'azi da ya yi shahada, wani mai wa'azi da a garin gwagwarmaya ya sha wahala, wannan duka shi ma nasara ce. Amma dai samun tsira a nan duniya ta yadda za ka ci nasara ba a tama da kai ba, wannan sai wanda Allah ya ga dama, shi ne famiji ya man nasha. Wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin, amma su waɗanda suke masu laifi kan dole su kan sai an kama su, sai dai a cikin mu'minai ana iya samun wani shi ma ya tabu, wannan kuma sunna Allah ce kauniya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, wannan yana nuna mana karkarin kajin tarihin annabawa saboda nishadi kadai, sai dai don ka dauki wa'azi. Shi yasa babban kuskure ne kamar yadda muka ce nuna fina-finai na annabawa da za a rinka nuna hotonsu, wannan baya taɓa ƙara mutum imani da annabawa, kuma baya taɓa sa mutum ya ji yawa a su da abin da suke faɗa a ciki, sai dai ji nishaɗi saboda lokutansa su ƙara gaba. Yanzu saura awa uku a sha ruwa ya kashe awa biyu yana kallo, amfanin kallo kenan galibi na fim. To ya kamata duk wani fim da yake da alaƙa da addini ya zama zai yi zai rinka translating wannan ayar ne, yasa ya zama ibratun li ulil albab. Amma duk wani abin da za a yi da yake da alaka da addini inda zai karar da nishadi ne zalla, to bai cika manufar da Allah ya ce ibratun li ulil albab ba. Shi yasa malamai ke hana kar a rinka nuna hotunan annabawa a ce ana yin fim da su, ta yanda mutum zai gani ba zai kara masa imani ba, sai dai kawai ya sa ya yi nishadi, ba kuma mun zo duniya saboda nishadi da shakatawa ba ne. Ma kana hadithan yuftara, wannan ya nuna mana cewa alqur'ani dukkan abin da yake cikinsa direct daga Allah ne, ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro da kansa. Shi yasa Allah a can baya ya ce masa wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, lokacin da suke shirya makircin ma baka nan, yanzu gashi Allah ya baka labari. Ma kana hadithan yuftara, sannan ashe ana kiran alqur'ani da hadisi, kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce masa hadisi, shi ma alqur'ani shi ma hadisi ne, wanda ya nuna maka cewa in kamar wannan hadisin wancan hadisin ma, in kamar wancan hadisin wannan ma sabari, domin wannan ma sunansa hadisi, wancan hadisi daga Allah ta hanyar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma hadisi daga Allah direct daga Allah ba tare da sa bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma duka daga Allah ne. Shi yasa Allah ya ce akan wahayin hadisi, wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shi yasa wani da yazo dan qur'aniyun dan qalaqatu wanda bai yadda da hadisi ba, yace ai Allah madaukakin sarki ya ce, ai Allah madaukakin sarki ya ce, fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, da wani hadisi kuma za su yi imani bayan qur'ani, wannan ya nuna cewa kar ai imani da hadisi. To kai kuma in yace maka haka sai ka ce, to Allah ya ce fa zarni wa man yukadzibu bi hadzal hadith, ka barni ni zan kama duk wanda ya karyata hadisi. In ka ce hadisi ma'anarsa wancan hadisin ne, to sai in ce maka wannan hadisin shi kuma Allah ya ce duk wanda ya karyata Allah zai kama shi. Don haka wannan hadisi da ake nufi ana nufi Qur'ani ne, da Allah ya ce ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, alqur'ani yana gaskata ne tafsirin da suke gabanin sa. Wannan ya nuna wato ingantuwar shar'u man qablana, akwai abubuwa da yawa da suka zo a cikin shari'o'in da suka gabace mu wanda Qur'ani ya zo zai tabbatar da su. To duk abin da Qur'ani ya zo ya gaskata ya ce haka ne abinda aka faɗa a baya, kuma yanzu har da ku ko kuma bai ƙaryata ba, to wannan sai ku ɗauka kuma ku yi aiki da shi. Amma idan a shari'ar su an ce wani abu ku kuma ana ku sai aka canza, to da naku za ku yi amfani. Ana fahimta shi ne ma'anar tasdiqan ladhi bayna yadayhi, Allah ya ce wa kharru lahu sujjada, sun faɗi sun yi sujjada wa annabi Yusuf a zamanin su, haka za a yi. Kai kuma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai halatta wani ya yi sujjada wa kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki. To kaga ya zama anan ya canza shari'ar kenan. To wannan kuma duka shari'ar daga Allah take, kuma duk hukuncin Allah ne, inna Allah yahkumu ma yurid. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء كما القرآن حقيقة ينا بينا كومي الله يقول إنه لقول فصل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ba wani abu a cikin alqur'ani da ake dungu wannan kuma ya nuna cewa duk mai wa'azi da alqur'ani da wanda yake tafsiri kare karanta wa mutane alqur'ani su rinka ji kamar zaurance ya fada ba su gane ne a ciki ba a tafsilan li kulli shay wanzalna alayka wa razalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah yana so in an karanta alqur'ani ayi bayani daki kowa ya gane shine wannan tafsilan li kulli shay sannan wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun sannan alqur'ani shiriya ce duk wanda ya bi alqur'ani ya shiryu kuma babu wata shiriya da take wajen qur'ani duk abinda mutum zai kawo wa mutane na shiriya in bai jawo ayar qur'ani yace Allah ne yace ba wallahi bata ce idan ba daga hasken alqur'ani ba wani shiri ba wata shiriya don Allah yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan don haka alqur'ani shine shiriya wa rahma kuma alqur'ani rahma ce alqur'ani rahma ce rahma a gare mu a nan duniya rahama a gare mu a lahira duk wanda ya dauki alqur'ani a nan duniya ya kama hanyar rahama akwai alama ta jin kan Allah ga duk wanda ya rike alqur'ani akwai alama ta hasken zuciya da nutsuwa ga duk wanda ya rike alqur'ani shi yasa duk wanda ya yi imani da qur'ani zai rinka jin alqur'ani kamar shine aljanna ta tun a nan duniya duk bakin cikin da ya dame shi wannan rahamar ta qur'ani sai ta rinka sa shi sai ya zama masa rara shine mutum yana cikin rashin lafiya ya kasa samun lafiya yana cikin talauci ya kasa samun fita daga talauci bashi ya masa yawa kunci ya dame shi rashin zaman lafiya duk wannan abu in ya karanta qur'ani ya tuna da abin da ya fada qur'ani sai zama qur'ani ya zama masa rahama ya samu sauki da tasliya ba zai rasa duka biyu ba kar ya rasa can kuma ya rasa nan sannan kuma bayan haka kuma rahama ne ga mu'mine a bayan mutuwa alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya ceci mu abotan sa ranar kiyama ba rahamar da ta wuce wannan Al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi da azumi za su zo ranar kiyama kamar yadda manzanni su yi ceto bayin Allah na gari su yi ceto mala'iku su yi ceto Al-Qur'ani ma zai zo sai Allah ya ce ina so ni a bani alfarmar ceton wani don ya hana idon sa bacci yana karanta ni a bani alfarmar ceton wani saboda ya tsaya cikin dare yana karanta ni a cikin sallah ya karantar da mutane ni saboda Allah don haka ni ma a bani ceton ta sai Allah ya ce an baka aka ba wani ba balle Al-Qur'ani kuma alqur'ani babban rahama ne babban abin da zai maka dadi akan alqur'ani ba za ka gane alqur'ani babban rahama bane sai Allah ya ce kashi na cikin aljanna duk da haka nan alqur'ani ba zai rabu da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu tabarani ya rawaito ya ce mana idan ƴan aljanna suka shiga cikin aljanna sai Allah ya ce da su kun ji dadin cikin aljanna duk abin da kuke so kun samu saura abu sai ne ban yi muku ba shine na saukar muku da Qur'ani annabi ya karanta muku kunji makaranta sun karanta muku kunji kuma kun karanta da kanku kunji na ku muryar saura ku ji daga gare ni ne alqur'ani sai Allah ya karanta alqur'ani da kansa ɗan aljanna su ji karatun Qur'ani daga wurin Allahu rabbul alamin wa kadhaka yusmi'uhum ladhiza kitabihi subhanahu bi tilawati alfurqani fa ka'annahum lam yasma'uhu qabla dha hadha rawahu al-hafiz at-tabarani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ramma mun sallame ka Allah ya maka albarka a daidai wannan lokaci muke godiya ga Allah madaukakin sarki godiya da baka karewa lahu alhamdu fil ula wal akhira wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un wanda ya albarkace mu a cikin waɗannan kwanaki da ni'ima ta alqur'ani mun ji shi an karanta shi ya shiga cikin kunnuwan mu ya ratsa zukatan mu muna roƙon Allah ya sa abin da muka ji ya mana amfani wannan wata na Ramadan da muka yi ibada Allah ubangije ka irin ibadar da muka yi wannan wata na Ramadan da muka samu cin gajiyar ta a wannan shekara da shekaru da suke baya Allah ya maimaita mana shi shekaru da shekaru wanda ba zai yanke mana ba har sai mun kai Ramadanan da Allah ya rubuta sunan mu cikin ƴantattu daga wuta waɗanda suka rabauta da samun aljanna a yayin da muke kammala wannan tafsiri a yau muke amfani da wannan dama bayan godiyar mu ga Ubangiji madaukakin sarki mu isar da godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka cancanci godiya amma babu wanda zai musu godiyar da ta dace kamar godiyar Ubangiji madaukakin sarki Allah ya gode muku akwai waɗanda suka cancanci godiya da ya zama dole sai na ambace su a takaice kafin in ba da dama a gabatar da dukkan waɗanda za su yi mana jawabai kafin kuma daga baya mu yi addu'o'i wa kanmu da dukkan waɗanda suke neman addu'o'i daga gare mu. Ina farawa da yin godiya ta musamman gare ku gaba ɗaya waɗanda sakamakonku da goyon bayanku da kuma halartarku da sauraronku muka samu damar gabatar da wannan. In nace ku ina nufi kowa da kowa, ku da kuke zuwa a nan da waɗanda suke sauraro daga nesa da waɗanda sautinmu yake je musu ko sun san mu ko ba su san mu ba, saboda neman rahmar Alƙur'ani suka saurare mu, muna fata Allah ya bamu albarkar wannan Alƙur'ani. Hakika muna jin ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske ganin cewa Alƙur'ani yana samun karɓuwa, kuma wa'azinsa da karantarwarsa yana sa mutane yana canza su daga zuciya zuwa harshensu zuwa ayyukansu na gaɓoɓi. Allah Ubangiji ya sa Alƙur'ani ya cicciɗe mu har mu kai tudun mun tsira mu ga nasara ta Alƙur'ani a cikin al'amuranmu na rayuwa da addini, kuma ya sa mu cika da imani ƙarƙashin shiriyar Alƙur'ani. A yayin da kuma nake gabatar da godiya ta musamman ga waɗannan jami'ai da kuma waɗannan ɓangarori waɗanda dukkansu da gudunmawarsu ne da goyon bayansu muka samu damar cin nasarar gabatar da wannan tafsirin Alƙur'ani. Gwamnatin jihar Bauchi tana kan gaba a wannan ɓangare, saboda inda gwamnati ta ga dama ba za a yi karatu ba, inda gwamnati ta ga dama za ta iya cewa ba karatu, amma gwamnati ta ba da wannan dama, shi kansa wannan damar ma ni'ima ce daga Allah, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma gwamnati tana sa ta ɓangarori da daban-daban na wakilanta da kuma waɗansu hukumominta suna shiga cikin harkar karatunmu, musamman ma ofishin kwamishinan kula da harkokin addini na jihar Bauchi, wanda amanar shi gwamnan jihar Bauchi ne a hannunsa, wanda suka ɗauki nauyin watsa wannan tafsiri da muke yi a gidan talabijin na jihar Bauchi, inda ba don yarda da abin da muke yi ba za su yi haka ba. Allah ya yarda da su kamar yadda suka yarda da mu. Allah kuma ya tsara musu jagora na gari ya kuma tabbatar da su a kan daidai. Sannan godiya ta musamman kuma ga wato majalisar masarautar Bauchi ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin Bauchi. Allah ya tsara masa lafiya da daraja ya kuma tsara tabbatar da shi a kan daidai. Muna tare da shi, yana tare da mu, wanda a sanadiyar alfarmarsa ne ma muka samu mai tallafa masa a kan harkokin social media, Malam Abdulrahman Adamu Mu'azu, gashi nan kullum yana zuwa daga majalisar fadar sarkin Bauchi domin ya zo ya watsa wannan karatu ta hanyar live stream. Ana gani tun da aka fara tare da shi ake har zuwa yanzu. Allah ya maka albarka Malam Abdulrahman. Sannan kuma shi kansa mai martaba sarki bai gushe ba, yana tare da mu wajen shiryar da mu da yi mana nasiha. Jiyan nan na je masa gaisuwa ta ban girma tare da godiya akan wannan ƙarfafa gwiwa da yake yi da shiryar da mu, ya kuma nuna mana farin ciki da kuma ƙara ƙarfafa mana gwiwa bayan addu'o'i da muka masa, kuma ba za mu gushe ba, muna masa a cikin ƙauna daga zuciyarmu. A taƙaice, mai martaba jiya bayan na je na ziyarce shi ya ce yana so ma ya ga da rigarsa ne zan fito wannan tafsiri. Wannan riga ta jikina ta mai martaba sarkin Bauchi. Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma hukumar gudanarwa ta jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa, wannan jami'a da yanzu muke ciki alfarmarsu ce su suka gina wannan masallaci, su suka kawo mu nan, su suka tattara mu a nan, kuma dukkan abubuwan da muke bukata sun samar mana. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi da kan jagorancin shi mai girma shugaban wannan jami'a bayan cancala kenan, zuwa mataimakanta, zuwa dukkan waɗanda ya tsora musu amana, musamman kuma ma hukumar ko kuma ƙungiyar nan ta majalisar shura wadda ita take jagorantar harkokin al'ummar musulmi a wannan jami'a ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Adam. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna godiya ƙwarai da gaske. Bayan ɗaukar nauyin dukkan abubuwan da ake bukata na tafsirin, su ne kuma suka ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na tarayya da kuma gidan rediyo na tarayya da yake nan Bauchi. Sannan kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka tallafa wajen watsa wannan karatun da muke aka ji a wurare daban-daban, wanda mutane suna sha'awa da shaukin su rinka jin mu daga nesa, amma duk da ba sa nan a tare da mu daga dukkan sasanni na duniyar nan an saurari wannan karatu bisa tallafi da kuma gudumawa da waɗansu waɗanda su ma suke neman ya zama mun yi tarayya da su a cikin ladan da yake ciki Allah ya bamu Alhaji Suleiman Muhammad Wakil Allah ya saka masa da alkhairi shugaban da ke jagorantar asusunmu na marayu a wannan masallaci wanda kowace shekara yake bamu gudumawa sannan kuma yake zuwa da kanka yau ma muna tare da shi ya zo daga Lagos da shi da abokansa wanda su kuma suka zo daga Kano ya sauka a Kano kuma ya ɗauko su suka zo tare Allah ya saka masa da alkhairi kuma shi ya ɗauki nauyin waka wannan karatu da muke yi a gidan rediyo na Tawaba FM da yake Hadeja a jihar Jigawan Najeriya sannan sai kuma wani kamfani Virtual Engineering Solutions Limited wanda suka ɗauki nauyin watsawa a Peace FM da yake Maiduguri daga jihar Borno sannan Amini na Alhaji Muhammadu Yakubu wanda ya ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na duniya da yake da ake kira Hausa TV wanda yake Jamhuriyar Kamaru Alhaji Muhammadu Yakubu wanda yake birnin Duwala a Jamhuriyar Kamaru Allah ya saka masa da alkhairi wani bawan Allah ɗalibinmu ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda suka gama a wannan makarantar wanda yake zaune a ƙasar Amerika wanda ya saba ɗaukan nauyin wannan karatu da waƙa shi a gidan talabijin na DITV da yake Kaduna ba za mu manta da shi ba da addu'ar mu ta alkhairi Alhaji sannan kuma bawan Allah Muhammad Abu Islam bawan Allah wanda yake jagorantar a wato tashi na ɓangaren social media da watsa wannan karatu namu a ƙasashen Turai wanda yake ƙasar Belgium wanda kuma shi ya ɗauki nauyin sayan biyan kuɗin dukkan data da aka yi amfani da shi wajen watsa wannan karatu da ake gani a shafinmu na Facebook da kuma wanda ake watsawa ta social media Allah ya saka masa da alkhairi ya albarkaci zuriyarsa sannan kuma ɗaya daga cikin abokaina Alhaji Ahmad wanda yake ƙasar Germany wanda kowace shekara yake tallafawa a kan harkar wannan karatu ta ɓangarori da dama Allah ya saka masa da alkhairi da kuma sauran abokaina a nan da 'yan uwa waɗanda muke tare da su Dr. Ashiru Adamu ya ɗauki nauyin abubuwa da yawa daga cikin abin da kuke gani muke amfani da su a nan kuma duk lokacin da yake nan bauchi tare da shi muke wannan karatu sannan wani bawan Allah matashi wanda daga kan banan nan ya yi fitowa kuma ya yi babbar fita Alhaji Ibrahim Khalil da shi da ɗan uwansa Alaramma Yazid Sambo su wanda suke kasuwar wunci kullum tare suke zuwa su je gida mu taho tare da su kuma su raka ne sai mun je gida kafin su tafi sannan kullum ruwa da kuke gani da kayan lashe-lashe da ake kawowa su suke kawowa su raba kyauta fi sabilillah Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ɗan uwa bayin Allah waɗanda suka zo musamman saboda wannan rufe karatu a yau waɗanda idan mai gabatarwa ya zo zai gabatar da su tunda ba duka ne ma nake iya hango su a baya ba dukkan su muna musu godiya ta musamman Malam Ibrahim wanda ya taso daga Maiduguri a yau din nan saboda wannan rufe tafsiri Malam Uzairu Ibn Hassan bawan Allah gashi nan a bayanku wanda yake fama da jinya ta spinal cord amma duk da haka yana tare da mu a kullum aka yi karatun nan kuma ya sa aka ɗauko shi a yau aka kawo shi a nan Allah Ubangiji ya sa wannan jinya taka ta zama kafara ce gare ta Malam Uzairu muna ƙaunar ka saboda Allah kuma muna maka fata wannan nagarta taka Allah ya sa ta amfane ka a ranar kiyama don haka dai yanzu zan miƙa abun magana bayan godiya ta gare ku gaba ɗaya da kuma dukkan waɗanda suka tallafa tun daga kan iyayena zuwa abokaina zuwa su waɗanda muka yi wannan aiki tare da su a nan musamman kuma manya-manyan abokaina kuma ɗalibaina waɗanda su suke tsayarin wannan da kuma ɗaukan wannan karatu wallahi ba abin da zan ce muku sai dai in yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi idan Allah maɗaukakin sarki ya sauka da alkhairi sai ba ka ma abota alkhairi waɗanda za su tallafa maka inda an bar ni ni kaɗai ba abin da zan iya ko kuka sada ni da mutane Allah ya sadar da ku da alkhairi zaka mai gabatarwa Malam Shisu Muhammad sai ka zo ka gabatar domin saboda waɗanda za su yi jawabi su yi jawabi waɗanda kuma za su jagorance mu cikin addu'a ta musamman sai mu yi addu'a mu tashi cikin rahamar Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-amru min qablu wa min ba'd الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من أقار غديا والله سبحانه وتعالى ودسكين إيقوانسا دكجراوانسا a yau wannan rana ta juma'a mun kawo ƙarshen karatu na wannan shekara insha Allah a yau zamu aje wannan karatu sai kuma in Allah ya kai mu ni shekara inda rai da lafiya bi iznillahi ta'ala muna ƙara godiya wa Allah da ya bamu wannan dama kamar yadda kuka sani da dama akwai waɗanda an yi wannan karatu tare da su bara amma cikin kaddarawan Allah bai sa su da su wannan shekara ba to sai alhamdulillah mu ƙara godiya wa Allah da ya bamu wannan dama Allah ya sa ya zama na cewa mun ci moriyar wannan dama da muka samu na diskan wannan wata mai alfarma abubuwan da zamu gabatar yan program na rufe wannan karatu kusan da dama daga cikin sun riga sun gabata daga ciki akwai gabatar da sallah da shi malam Yemara Dr. Sani ma Umar Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gabatar da karatu da shi malam Zaini wanda ya riga ya gabatar da karatunsa to da a cikin ajandan na san akwai yan amsa tambayoyi wanda na ga ina ga malam ya sallaka su kila ba za su samu ba kenan sai ajanda ta gaba a gabatar da waɗanda suke manya-manyan baƙinmu waɗanda suka samu damar halartar wannan waje daga cikin waɗanda suka halarci wannan waje akwai manya-manyan baƙinmu a babban baƙo na musamman na farko shine mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda bai samu damar halarta ba amma ya turo wakilinsa Honorable Aliyu Ahmad Jalam wanda shine commissioner na religious affairs ga sunan a bayan yana tare da mu Allah ya saka masa da alkhairi yana wakiltar mai girma gwamnan jihar Bauchi sannan akwai babban mai masaukin baki a wannan waje wato jami'ar Abubakar Tafa Balewa shine Professor Abdulaziz Professor Abdulaziz Muhammad wanda shi ma zai samu damar halarta ba sakamakon uzurori da dama ina ga bai gari amma shi ma ya turo wakilinsa wanda yake wakilinsa shine Professor Muhammad Hanis Muhammad wanda kuma Vice Chancellor ne na wannan jami'a Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma daga cikin waɗanda suke tare da manya-manya waɗanda za mu ambata akwai chairman na shura wanda shine shugaba na al'ummar musulmi na wannan jami'a wanda dukkanin gudanarwa da harkoki da ake gabatarwa na addini ƙarƙashin jagorancinsu ne wannan sarakuna duka da aka gabatar kusan ana wakilcin su ne suke da ruwa da take wajen gudanar da wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi chairman din shine chairman shura shine Dr. NS Adam Allah ya saka masa da alkhairi sai yan jawabai da zamu dan gabatar a yi hakuri akwai baki da suka zo daga nesa da wanda suke kusa dukkanin bakin mu muna ma kowa da kowa maraba da zuwa yanayin lokaci ba zai isa mu kira sunan kowa ba amma duk wanda ya samu damar wannan halatta wannan waje da wanda yayi yanzu bai samu damar halatta ba muna fatan Allah ubangiji ya sa mu tarayya da su wajen lada gaba ɗaya insha Allah sannan a gefe na akwai mai martaba sarkin mai girma sarkin walayidi wanda yana tare da mu ya samu damar halatta wannan waje Allah ya saka mai girma sarkin walayidi da alkhairi jawabai da zamu gabatar akwai muraba jawaban kashi-kashi daga farko za mu gabatar da abokan malam na ɓangaren da ya shafi harkan karatu wadakila ba za su rasa ɗan wani abun da za su ɗan tofa ba za mu kira Dr. Hamza wanda shi zai ɗan gabatar mana da 'yan jawabai a taƙaice cikin taƙaitattun mintuna insha Allahu ta'ala ina ga idan shi Dr. Hamza yana kusa sai zai ɗan gabatar da 'yan kalmomi a madadin abokan malam na ɓangaren da ya shafi harkoki na karatu muna ga shi Dr. Hamza Abubakar sai tafadal mashkuran mazura.
Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manyan baki malamai da iyaye saboda yanayin lokaci barin abinda yan boko suke fada na wayo. Let me stand by the existing protocol. Sannan ina ƙara fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tare da jinjina da fatan alkhairi ga su gaba daya. A yanayin lokaci da bayanan da suka gabata ga shi dokta da danwa malam Shitu, ina ganin babu buƙatar ƙarin wasu bayanai musamman la'akari da yanayin lokaci da kuma ƴan uwa da baki da malam ya ambata man daga nesa wasu yau za su koma zuwa wurarensu. Babban abin da za mu yi amfani da shi shine fatan Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi. Farko shi dokta muna masa fatan alkhairi tare da fatan Allah ya tsawaita mana rayuwarsa. Sani ba mu roƙa masa shekara 100 ne ko 150 nan gaba. Muna fatan Allah ya ƙara masa tsawon rayuwa mai albarka. Ina tuna jiya karatunsa na jiya in kun tuna ya kawo mana wani abu yake ce a shari'ar mu yanzu shine muke da hukunci cewa ba kyau mu nemi mutuwa a rayuwarmu. Na baya sukan iya, to shi ba mutuwar muke masa fata ba, dama an hana. Rawar muke fata Allah ya tsawaita ta da yi girma, ƴaƴa da jikoki su taso su ganshi, wasu ma su tafi su bar shi. Duk tsawon rayuwa idan Allah mata albarka ba ta yi tsayi ba ƴan uwa. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Daga yadda ka fara muna fata gaba tafi baya kyau. Allah ya yawaita mana irin ku, ya ƙarawa rayuwar albarka. Iyayenmu da suka yi ɗawainiyar wannan tarbiyyar da har Allah ya sa gonar ta kawo tsiro ta haifar da abincin da yanzu kowa yake ci ba su ba kawai. Na tabbata a baya ba wai bai san cewa wannan gonar za ta haifar da abin take haifarwa yanzu ba. Muna fatan alkhairi, Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi. Allah ya sa musu ladan wannan aiki a cikin mizanin su na ayyukansu na kwarai. Allah ya sa wannan ya zama cikin abin da za su yi farin ciki da shi a ran tashin alkiyama. A ƙarshen ƙarshe ƴan uwa, kamar yadda ka faɗa ne, idan da ba dan wannan fuskokin ba, nishadin da yake da shi na karatu na tabbatar ba zai kai haka ba. Idan da zai zauna a ɗakin sa yi karatun nan, karatun ba za mu ji daɗin sa kamar irin wanda yake yi a nan ba. Tare da cewa shi din ne dai Dr. Mansur Isa Yalwa ne, watakila mu ce da Bayis Abdulrahim Mansur Isa Yalwa suke jan bakin ake fassarawa kuma Qur'ani ne, amma wallahi lazim ba zai daɗi haka ba. Na haka fuskokin da suke taruwa nan sun cancanci yabo. Da fatan alkhairi Allah ya sa muku a mizani. Kira na ƙarshe ƴan uwa, kira na ƙarshe, dukkan mu nan kyakkyawan fata da tsammani shine ba dan duniya kawai muke, muna yi ne dan lahira. Dakta ya ɗauki lokacinsa, mun sani ba a nan yake aiki ba, a wata duniya can yake aiki, ma'aikaci ne kuma yana da ɗawainiya a kansa musamman heading department guda. Amma haka yake ban san wace shige da fice yake yi ba, dan dai ya tabbatar cewa karatun nan ya abu, naka zai bar can ya tawo wata gudan nan muna tare da shi a Bauchi. To gaskiya babban abin da za mu taimaka masa shine yana so ya ga sakamakon karatun nan a mizaninsa, ba a duniya ba kawai har a lahira. Naka kira shine ƴan uwa, duk abin da muka ji ya zama hujja a kanmu. Babban fatan shine Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Idan mun yi aiki da shi shine mun taimakawa dakta da yake karantar da mu, kuma wannan shine cikakken commission da zai samu na karantarwar da yi, dan ya zama addallu ala alkhair, zai zama kafa'ilihi. Idan Allah ya sa yadda fuskokin nan masu albarka suka cika a masallacin nan, da miliyoyin mutanen da suke ji daga nesa a ƙasa da waje, Allah ya taimake su da aiki da abinda suka kanta dinnan, muna fata ran tashin kiyama dakta Mansur nan za mu riƙa gano shi ne a sama sosai. Muna fata Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa ba a nan ba kawai, a duniya da lahira. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya maida kowa gidansa lafiya. A ƙarshen ƙarshe, jagororin wannan jami'a mai albarka ta ATV kamar dakta Musu Yabo, muna ƙara yabo gare su da fatan alkhairi. Lallai wannan shine ƙalubale da ke gare mu da ya kamata kowa ya zamo ya ga me zai bada na gudunmawa ga addininsa. Jami'a ce ta ilimi, technology based university ce, amma Allah ya taimake kuma ta zama santa na karantar da alkur'ani a Najeriya. So muna fata Allah ya ƙara mana ƴan boko wayayyu masu addini irin wayannan. Allah ya ƙara musu albarka, ya ƙara musu jagoranci. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Bazan son tsawaita fiye da haka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakta muna maka fatan alkhairi.
Alhamdulillah,
Dr. Hamza, Allah ya bangiji ya saka da alkhairi, Allah ya sa, Allah ya bada lada, Allah ya sa cikin kyawawan cikin mizani. Daga cikin abin da za mu gabatar na gaba, kafin je ajanda na gaba, akwai wasu manya-manyan baki da ya kamata a ce na ambace su a wannan waje, amma na ɗan sha'afa a yi haƙuri kamar shi Alhaji Suleiman, duk da malam ya masa maraba da zuwa, kuma muna ƙara marabtansa da halattar wannan waje tare da jama'arsa, cikin jama'ar da suke tare da shi akwai Alhaji Salisu Muhammad, akwai kuma injiniya Nura Nuhu Haruna, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan akwai barista Al-Mustafa Suleiman Hassan, wanda shi ne yake jagorantar masallacin Anas bin Malik, inda can Malik yake gabatar da karatu na Umdatul Fiqh. Allah ya saka wa barista da alkhairi, shi ma yana tare da mu, tsohon kwamishinan shari'a na jihar Bauchi. Sannan kuma akwai Joseph Mu'azu Abubakar, wanda shi ma yana tare da mu, Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi. Joseph Ma'azu Abubakar, babban alkali na High Court a nan jihar Bauchi, Allah ya saka masa da alkhairi tare da abokinsa, suna tare. Sannan daga cikin 'yan siyasa waɗanda suka samu halattar wannan waje, akwai Alhaji Abdullahi Maso, ɗan Turawan da sanannen usul ne, ya samu halattar wannan waje, gudunmawar da yake a kan harkoki na addini, Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi. Lalle yana da ruwa da tsaki sosai, yadda aka mun bayani wajen gudanuwar al'amura na addini, musamman a cikin wannan jami'an ya taimaka kan abubuwa da dama, Allah ya saka masa da alkhairi. Sai kuma ajanda na gaba da za mu je insha Allah sai jawabi da za mu san saurara takaitacciya daga ɓangaren shi Alhaji Suleiman, cikin jama'arsa za mu ɗan ba da minti biyu uku ma ɗaya daga cikin abokansa wanda zai faɗa mana wasu 'yan kalmomi insha Allah. Wadda zai wannan jawabi shi ne Alhaji Salisu Muhammad. A madadin wanda suka zo daga nesa kawai gaba ɗaya shi zai yi magana insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yanda bara waccan wanda yake bara saboda yanayi na abubuwan da suka faru ba mu samu mun zo ba, amma dai bara waccan mun zo, kuma Allah ya sa an sani a cikin waɗanda za su ɗan yi bayani da jan hankali game da faɗakarwa da kuma karatuttukan da shi malam ya gabatar. To alhamdulillahi, mu da muka zo daga nesa kusan zan ce ba abin da za mu ce wa malam addu'a ce dai kamar yadda aka saba yi, kuma kullum ita ake yi. Allah ya saka masa da alkhairi. Abu na biyu, mu kusan mun zama ɗalibansa amma muna daga nesa, tunda Allah ya kawo mu wani zamani da rayuwa ta zama kaman we are now in a digital world. Akan ɗora abubuwa ko da kana nesa, from the distance za ka iya halartar abubuwa da yawa. To yawanci duk karatuttukan da yake yi waɗanda ake sa su a social media platforms, na social media ne, insha Allah muna samu muna halarta sauran. Kuma kusan yau shekara biyar kenan ina jin ko shida, duk shekara da mu ake da wannan taswiri. Dalili shine abokantaka ta jawo zumunci, zumunci ya kawo sanayya tsakanina da malam. Duk da dai tsohon tarihi ne, kuma gashi babu lokacin da za a faɗe shi, amma wannan bawan Allah da suke gani, samun mutane irin su yana da wahala Allah a wannan zamani. Junior na ne a secondary school, na ta ɗan bubbuga shi haka da sauransu. To kuma sai Allah ya haɗa mu a university. Ina gaban shi a secondary school da shekara ɗaya a wata college, tsohon college ce, ana ce mata Rumfa College a Kano. Shi yana ƙasa na da shekara ɗaya, ina gabansa ne kuma da shekara ɗaya. To kuma sai Allah ya haɗa mu aji guda kuma a university. Muka karanci course ɗaya daga ajin farko har zuwa ajin ƙarshe muka gama. Ban san cewa junior na ne shi a secondary school ba har sai kusan shekara biyu baya, bayan mun fi shekara goma ne da shi muna zumunci. Mun zama abokanai a secondary ɗaya muka, shi ya fara kawo ni wannan gurin. kuma shine sanadin haduwa ta da mallam a daurin aurensa. Dalilin da yasa na faɗi wannan shine saboda zumunci. Yawanci waɗanda suke nan wurin suke halarta wannan karatun ɗalibai ne. So, a riƙe amana, a riƙe alƙawari, a zauna da juna lafiya, a yi zama na alkhairi, insha Allah rayuwa za ta haifar da abubuwa na alkhairi. Domin a yanzu ga yanayin da muka tsunci kanmu a ciki. Mun zo bayan mun bar makaranta, ni na kama aikin gwamnati, shi ya kama harkar kasuwa, amma kuma ga shi har yanzu muna tare, muna zumunci, duk abin da zai ja ni cikin sa zai zama abu ne na alkhairi. To kun ga idan kun yi zama na amana, kun yi zama na gaskiya, Allah zai shiga cikin lamarin ya sa albarka, kuma abubuwa za su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke kasancewa a da. Wannan shine dan jan hankalin da zan yi. Sannan kuma kullum nakan yi wata addu'a, nakan ce ɗalibai ne a gurin nan. An yi jaraba ne ko ba yi ba?
Ana kai.
Ana kai ko? To insha Allah, insha Allah, da izinin Allah, albarkar daren da ya wuce jiya, kamar yadda muka yi magana da malam. You are all coming out with flying colors, insha Allah. Kuma rahmatullah.
Alhamdulillah, Allah ya saka wa shi malam Salisu Muhammad ko Ibrahim da alkhairi. Wannan jawabai da ya gabatar daga birnin Kudu, jihar Jigawa, ya ɗan yi tsokaci a kan abin da ya shafi abota, musamman wadda abota ta haɗu ta addini, harkan addini. Al'aqilwa'u yau mai yin ba'aluhun libadin aduhun illal mutaqi. Lallai ya nuna cewa abota ce da aka yi ta saji da Allah, wadda ga shi ta ɗore, insha Allah tana haifar da ɗanin ido. Allah ya haɗa mu da abokai na gari. Abu na gaba sai jawabi da za mu saurara daga bakin Vice Chancellor na wannan makaranta, wanda wakilinsa Professor Muhammad Anisu Muhammad, wanda tsohon DC ne na wannan jami'a, shi ke wakiltar DC, insha Allah zai ɗan gabatar mana da jawabansa insha Allah. An kai da bismillah.
Jama'a assalamu alaikum. Ɗazu-ɗazun nan kafin sallar Juma'a, DBC ya mun waya cewa ga wata bukata ya kamata in zo, suna da uzuri don in bukace su a nan gurin. To kuma kun san suna shugabanninmu, shi ne su ba ni da wani uzurin da yake da shi, dole na bari na yanke nawa don har na shirya da su yi fada sallah, sai aka ce in gona sai ina tafi. To ban san za a ce ne wani bayani ba, so ba su ba ni abin da zan faɗa ba, amma zan ce wani abu ne. Na so a ce sun mani yana nan rikta na kawo magana, to a ra'ayi halin ne na san zai samu labari. Abin da yake aukuwa a ƙasar nan na sha'anin addini, idan ka ɗauki rediyo ko kuma ka zo Bauchi, Kano, Yola, inda ka zika gidan rediyo da gidan talabijin, wannan watan duka ba ya sha'anin addini ake. Malamanmu suna ɓata dare, dare mai tsada, suna tabbin suke. A matsayina na malamin makaranta a nan, na san idan ina da lecture ta awa ɗaya sai kayi wajen awa uku tana shiryawa, saboda duk kuma zamanin intanet ne, idan ka je yaro ya shirya ka baka shirya ba sai ka sa mamaki. To wannan kafin ma ina jin har ya kuma na mu wahala, kafin ma ya zo nan sai ya bi dare ya bincika ya bincika ya bincika ya bincika, ko ba shi kaɗai duk sauran malaman da haka suke, kowa ka ji katinsa tabarkallah. To amma aikinmu a ina muka tsaya? Aikinmu mun je mun ji wa'azi mun tafsir, na saurari a buɗewarsa na farko Surtu Yusuf ɗin nan ya kasa abin dake-dake kamar fim da sauransu ya yi duk ya yi yayi. Jiya na saurare shi na ji yadda ya kawo kulasa samari na abin da ke koyarwa daga baya. Yau ma ya ƙara turorin ayoyi guda biyu da ƙarshe ya ƙara ba da ma'anarsu da kuma implication, wato ma'anarsu kenan dai ko. To ina muke da aiki, ina muke da aiki, wani lokaci na wa abokai na raha waje gurin tafsirin ta kai yanzu mu ba tafsiri yanzu kawai aiki da saura i'malu malako i'malu ku yi aiki fasirar lafi amalakun wa rasulu ku yi aiki yanzu aiki ne saura malam da ya zo na ya ta ba mu abubuwa guda biyar kafin birsa a ku kafin sami ka duk wannan abubuwa ne waɗanda yake yanzu kamar yadda shi abokin malam ya faɗa malam ya yi HOD ne a UK kaga aikin sa ya yi yawa banda sacrifice ɗinsa da ya sa yake nan da abin ba zai yi ba wato shagali ya same shi to Allah ya sa shi malam ya sa gambo kafin kaya ya samu to shi sa aikin ya masa sauƙi to abin da ka so in ce da ni a ra'ayina ba ra'ayin BC ko Holland ba ya kamata malamai yanzu su shiga koyar da mu tadodi wato kusur kulu wato abubuwa na zaman cewa tare social skills rike amana alƙawari da zuwa guri da akan lokaci da sauran waɗannan kyawawan halaye na manzon Allah wanda yake inna ma buistu lukutin ma makarim al-akhlaq an aiko da zan cika kyawawan halaye to wannan halaye ne muka rasa duk wani abin da ake yi sai ga musulmi ya zo ya ji aya ya ji komai amma in ya fita waje bayan halatti inna ka san John kai banda wani John din ba to malam ina ga ta samu wani guri inda za a sa akalar yin wa'adinmu ya koma cultivation wato tusa mana takitawan ɗadu wanda za mu iya aiki sai a aikata mu yi sa amma yanzu da ake ciki za mu yi muji aya muji wa'azi muji tafsiri muji hadisi amma aikin mu gaba ɗaya kare mu da ciki kuma wannan shi ne damuwar da ake ciki a ƙasan nan rashin wannan aiki to da wannan bayanin nawa ina da malam fatan alheri mun gode masa da ya raya mana makarantar don samun ɗinsu da su tsaya su raya masallacin kuma yaran ma ɗaliban ma suna gode muku ana cikin halin jarabawa amma yaro zai bari ya zo ya ji tafsiri ya kuma kuma na samu malam ma yanzu tafsiri ma da dare ake yi lokacin da yake daidai na karatu amma still ana samu ana zuwa to Allah ubangiji ya sa ku yi nasara a dubawa ku kamar yadda malam ya faɗa ko muna malam fatan alheri da fatan Allah ubangiji ya sa mu ga labarin baɗaɗa.
Alhamdulillah Allah ya saka wa shi Pop da alkhairi ya jawo hankalin wa kan abubuwa da dama Allah ya saka miki da alkhairi sai jawabi da zamu sallaka na gaba wanda wace shine suka da na karshe shine jawabin mai girma gwamnatin jihar Bauchi wanda wakilinsa commissioner na religious affairs yake wakilta wanda insha Allah yanzu zamu saurare cikin wannan lokaci insha Allah. بسم الله
اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم شو غبني بعد ما شو غبني كلا كلا da suke wannan guri sauran jama'a assalamu alaikum to farko dai shine ina godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan rana kuma ya haɗa mu a wannan lokaci da muka haɗu domin rufe tafsirin Alkur'ani mai girma da aka yi a wannan jami'a yau. Ubangiji Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Babu shakka ni dai kam na san ban kai in yi magana a nan ba amma yanayi ya sa in yi yanayi kuma na wakilci. A yi haƙuri in kuskure ya fito a cikin maganar to ba na wanda na wakilta ba ne nawa ne in kuma na tafi daidai to shi kenan an yi abin da ake fata ake kuma tsammani. Na tabbatar da cewa tafsirin nan malam ya yi shi a yaƙininmu ya yi shi tsakanin da Allah ya sauke nauyi da yake kansu da ya kamata a ce ya saukar kamar yadda annabawa hakki ne a kansu su fitar da manzanci ba tare da rage wani abu ba. To mu kuma aikin da yake kanmu shi ne abinda muka jin nan mu yi ƙoƙari iyaka ƙoƙari mu yi aiki da shi mu kuma aiwatar da shi a zahirance tabbas shari'a ta Ubangiji ne ina fata Ubangiji Allah shirye da mu shiriya akan tafarki madaidaiciya. Babu shakka wannan tafsiri da aka yi na bana ba ko na bana ba, dukkan wanda naji tafsiri ne wanda hankalin kowa yake nutsuwa da shi, babu cin mutunci, ba tozarci, ba kara kama karya a ko aya ko hadisi. Fatan mu shine Allah ya waita mana irin ku mallan kuma Allah ya kara muku nisan kwana domin a ci gaba da aiki wa addinin musulunci kamar yadda ake yi yanzu. Tabbas dalibai anan kuke, baki zuwa kuka yi, mu ma zuwa muka yi don mu ansa gayyata. To ƙarshe dai abinda zan ce shine, in magana ya yawa dama kurakure suke yawa a ciki, abinda zan yi fata shine duk wanda ya samu halartar wannan guri Ubangiji Allah ya taka masa da alkhairi, ya zamanto haduwanmu ta zama aljanna gaba daya. Kuma duk wanda ya zo din, ina masa fata Ubangiji Allah ya yi shi gida lafiya, ya samu iyaka da lafiya. Assalamu alaikum.
To alhamdulillah, Allah Ubangiji ya saka wa honorable commissioner da alkhairi, Allah Ubangiji ya bada lada, Allah ya sa aljanna ce ba kowa. Daga cikin ajandojinmu abinda ya rage na ƙarshe shine za a rufe wannan zama, za a rufe taron nan da addu'a kafin mai addu'a ya zo. Ina amfani da wannan dama ina isar da godiyarmu ta musamman wa shi Dr. Mansur Isa Yalwa Abu Abdulrahim wanda shi ya jagoranci wannan karatuka-tuka da aka yi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ubangiji ya saka wa dakta alkhairi tsakani da Allah, muna masa kyakkyawan zato ganin yadda jama'a suke amfana da wannan karatu suka daga nesa da nan kusa. Allah Ubangiji ya sa wannan abun a cikin kyawawan mizani na alkhairi. Allah Ubangiji ya karɓa masa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yawaita mana irin shi Dr. Mansur Isa Yalwa. Allah Ubangiji ya ji kan mahaifa ga babanmu kokari, insha Allah da aka ga karatun nan baya nisan baya wuce shi haka ga kina fama da lalura, amma sai ya kokarta ya zo an yi wannan karatu da shi, bai so ma ya saurara daga nesa. Allah Ubangiji ya tsara wa rayuwa albarka, zuriyarsa gaba ɗaya Allah Ubangiji ya albarkace su. Allah amsa bana, Allah Ubangiji ya karɓa mana. Abu na gaba da za mu kira shi ne za mu kira Alarama. Ok, so daga nan malam zai karɓa insha Allah abin da ya shafi ka taro da addu'a, ka ta sa shi ke. Allah ya saka da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
So alhamdulillah, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna godiya kwarai da gaske da dukkan bayanan da aka yi da shi ne gabatar da masu jawabai. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Yanzu abin da ya rage na ƙarshe shi ne zan gabatar da ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce mun ambace su a wannan wuri, a musamman kuma mutane uku. Mutum na farko na'ibina Malam Umar Shehu Aliyu, wanda kun saba kowace shekara idan za mu rufe karatun nan shi yake gabatar da waɗannan jawabai, kuma shi ne wanda yake gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a masallacinmu wanda yake can permanent site na Gobe campus. Amma bana Allah ya sa baya tare da mu, ya tafi ƙarin karatunsa na matakin PhD a ƙasar Uganda a International Islamic University in Uganda. Muna mata addu'a Allah Ubangiji ya albarkaci karatunsa ya kuma sa ya gama lafiya. Mutum na biyu da za mu ambace shi da alkhairi shi ne na'ibinsa a can, wanda yanzu haka shi yake jagorantar harkokin makallacin, kuma shi yake jagorantar tafsirin da da Malam Umar ne yake gabatarwa. Malam Ahmad, wannan bawan Allah, yana yi mana wakilci na gari, kuma a yau ɗin nan yadda muke rufe wannan karatu a yanzu haka shi ma ana rufewa a can, wanda ya gabatar a wannan wata. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi ya kuma masa albarka. Sannan sai mutum na ƙarshe da ba kawai ambatonsa zan yi ba, zan ma gabatar da shi, shi ne Alaranmu wanda da shi ne muka fara wannan karatu a nan, kuma da yanzu muna tare da shi alarama Aliyu Abdulrahman, Abu Abdulrahman, wanda kun sani da cewa dukkan surorin da muka gabatar da su a baya tare da shi muke yi, daga baya ne da Abdulrahim ya taso, shi ma ya fara shiga. Wannan shekarar Malam Aliyu Abdulrahman yana can yana ƙarin karatu a Abuja, matakinsa na digiri na biyu a Information Technology, bayan yana gab da kammala digiri na biyun kuma a Information Technology din a jami'an nan ta ƙasa da ƙasa da take Al-Madina International University, wato wadda take ƙasar Malaysia, wadda kun san lokacin da ya je ya fara karatu a can, daga baya samu lalura ta rashin lafiya ya dawo, daga shi yasa yanzu waccan yana ƙarisawa kuma yana ƙarisa wannan karatunsa a nan a wannan jami'ar ta wacce ce mai university din taka ne sunan jami'ar Anail University ne, ko Anail University ne wadda take Abuja. Zan gabatar da shi Malam Aliyu Abdulrahman, shi ne wanda zai yi mana addu'o'i na musamman irin na alarammomi, ya cika mana zaman da shi. Sannan kuma in roƙe ku da cewa ana gamawa ku jira mu kira sallah, mu yi sallah, in mun tashi mun tashi kenan. Na'ibina na farko a wannan masallacin Dr. Aminu Umar, inda yana nan shi ne zai jagorance mu da sallah, idan kuma baya nan, na tsammani baya nan ko, to za mu yi sallah, ni zan yi kaya ta kenan. Sannan kuma daga baya sai ya zama sai Allah ya sa mu sake haɗuwa da ku. Allah ya albarkace mu gaba ɗaya. Allah Ubangiji kuma ya saka wa kowa da alkhairi. Bismillah malali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا عصيناك بأعيننا فاغفر لنا، اللهم إنا عصيناك بأيدينا فاغفر لنا، اللهم إنا عصيناك بأرجلنا فاغفر لنا، اللهم إنا عصيناك بأفئدتنا فاغفر لنا، اللهم إنا عصيناك بجلودنا فاغفر لنا، اللهم إنا عصيناك بأسمائنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها، اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، اللهم إنا نسألك الخير كله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأمسكنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إنا نخشى عذابك، اللهم لا تعذبنا، اللهم قنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولذرياتنا ولأزواجنا ولمن له حق علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم وفقنا لما في ليلة القدر من البركات اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم إنا نسألك أجرها اللهم إنا نسألك أجرها وثوابها اللهم إنا نسألك الأجر والثواب والقبول لكل الأعمال التي عملناها ونسألك المغفرة والتوبة لكل أعمال عملناه من أعمال السوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اللهم اغثنا غيثا مباركا طيبا اللهم إنا نسألك الغيث المبارك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إن لنا حاجات اللهم لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين اللهم إن بنا حاجات ما لا يعلمها إلا أنت اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى يا رب العالمين اللهم وفق الطالبين اللهم وفق الطلبة في دراساتهم اللهم وفقهم في امتحاناتهم اللهم وفق الموظفين في وظيفتهم اللهم وفق رجال الأعمال في أعمالهم اللهم وفق الولاة في ولاياتهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا اللهم آمنا في بلادنا وآمنا في مدننا وآمنا في ديارنا وآمنا في بيوتنا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين